أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. بركة بركاتها أولا يمسي مع الحميد بيباتي لكابير جواتن بالحجة ولي شكرا قلوبة بيباتي لكابيرا بعد عمد رمان صلى الله عليه وسلم بقلوبة كتوى مدينة وانكم من باتي داعت لها جواتن بيباتي شكرا قلوبة بيباتي لكابيرا بيباتي لكابيرا بيباتي لكابيرا كمستاذ النوم على ذلك بلوغ المرام من أدلة الأحكام إذن الله يتعامل فيهم كتاب الجنائد كلكم يتين الزرسين أرسكين بكس جياء إذن بابان تابم من سياكم حديث أبو هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نعى النجاسية، أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاسية في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعا. متفق عليه. أبو هريرة سؤال لهم أن الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاسية، يا بعض الأبار بطور نجاسي، يا بعض الأبار بطور نجاسي في اليوم الذي مات فيه، أين النجاسي في اليوم؟ والمسلمين أين يبنى أن يبعون بذيوانا لذا كان المدينة دهبس وتكون سوال صمد غيرها ده يعني كون سليس يسي علوكة باب سليس باب باكس باب سلس باب كومي كوة كفر وقال الأبار من ذا الله صلى الله عليه وسلم يسعى من الأبار المطور نجاتي ده أمير واحد قال لا يسمى سيسي أرانا بنجاتي يلوك ذاك جاء النبي باب الأبار لقد تحبيه وخرج بهم الى المصلى يفتى تعرف تعبيزها المصلى وتقولون بأيك يصلى الكيبي أباين لديك إلى المصلى فصف بهم يوصلوا بسيطة حبيبا معنى يجول ان تفعته وكبر عليه أربعا يكبر بريد داخل يوى نجاكي صلى بأيك كرا صلاة الغائب وانا حديث متفق عليه الإمام البخاري دا الإمام مسلم سكر وكوش وما لم يكن سفاري دنجني بصلى الغائب أيوه صلاة الغائب ينزل بعد بان الأبار المكور ونطمق ومسيجي أعبو ذاتو عليه بسكو أكنو من أنك سنجر البوشي سياء لك من سوء ينزعنا من متصلى كوبي هلك تبا مدن جنوب دائش مدن أتفلقو وأن نسيتي جنين بذا أيبا سنة دنين وانتن أبوهكم سنو بيشا بأن نسيتي كتن خصوصية تيكاكي وني بايا تاريخ على النبي السمنة ومن تدور الإمام مالك ابن عن السنة لإمام أبو هنيفة مجانا تبيه مجانا بسيطي سوى زاء إيه كيسه من ذلك إذاك رمى الأبار بطوع وانتم يوى مسلمين أم يتجري أكانو أعبوجا أتوكتو من أهل سكين جوار بسيطي 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 مصابي من يوى الصلاة الرزائي سوى سياء لك ومن مجانا إمام الشافعي سنة Imam Ahmad bin Hanbal yana cikin waɗanda suke ba da fatawar halacci amma ya takaice halaccin a wani bangare daya cewa sai fakin wannan mutumin ya zanto yana cikin ma'abuta falala an san shi da hidima da bayan musulunci gudunmawa amma ta hanyar iliminsa ko mulkinsa kamar da Najashi yake ko ta hanyar dukiyarsa ko na makamantan haka amma ba kowane gama garin musulmi ne ya mutu ba za a ce a tashi a yi masa salatar zaɓi matukar mutum na cikin ma'azuta falala to ya halatta a yi masa wannan fatawar Imam Ahmad bin Hanbal ke ina ga ta tunta ita shaykhul islam ibnu taymiya da jin talibinsa ibnu qayyim suka ce gaskiyar labari shi ne idan mutum ya mutu a garin da ba musulmi ko kuma ko da akwai musulmi yana da tabbas ɗin an binne shi ba tare da an yi masa sallah ba to muna da ganin garin ya halatta yin salatar zaɓi kuma ya halatta kowane musulmi na duniya a kowane gari suke yi masa salatu zahir amma matukar mutum garin da ya mutu muna da tabbacin an yi masa sallah mu muna da ganin garin bacci mutum garin ya salatu zahir wannan ya zama bid'a suka ce domin a tarihance manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana madina an ta kawo masa labarin mutuwar sahabbansa a waɗansu garuruka ko a ƙauyuka daban-daban bai taɓa tashi ya yi musu salatu zahir ba
amma yayi wa najasi ne saboda najasi shi kadai ne musulmi a cikin yan fadarsa duk sauran kirista ne shi ya musulunta dan haka ana da tabbacin da shi masa sallah ba dan shi kirista ne shi ko musulmi dan haka sai annabi masa sallah da yayi an bayyana da ke da haka kuma kai ne dogon bayani a cikin littafin Zatul Ma'ad fi hadithir al-ibad cewa baya cikin shirar annabi as-salatu ala kulli ra'ibin mata ba shirar annabi bane ba sai dukkan wanda ya mutu ko ina sun yi mana salatu da yi amma in muna da tabbacin ya mutu a Ingila ya mutu a America ya mutu a Germany a wani wurin da muke da tabbacin ba a samu musulmin da suka yi masa sallah ba to mu a Najeriya ta sai mu tafi mu masa sallah amma matukar ana da tabbacin an masa sallah to muka ce za mu yi to wannan babu da dalili a cikin shari'a wannan shi ne zance mafi inganci wanda ke da goyon bayan dalilai na shari'a wallahu a'lam an fahimci wannan da kyau idan za a yi salatu da ghaib ɗin kuma za a fita bayan gari ne fili inda ake tsawar idi babu laifi idan an yi a cikin gari amma da annabi ya fita da sahabbai bayan gari in kuma za a yi ɗin ba wai za a fuskanci garin da mutumin yake ba alƙibla za a fuskanta a yi ba abinda annabi yake nan alƙibla ya fuskanta ba habasha ba sai fa in garin da yake dama ya dace da nan jihar nan ɓangaren ne alƙiblar ku take to wannan kuma daban ina fata an fahimta kuma hadisin na nuna mana salatul ghaib ana iya yin kabbara huɗu a ciki kabbara ta farko da ta biyu da ta uku da ta hudu wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yaqul ma min rajulin muslimin yamut fa yaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi shay'a illa shaffa'ahum Allahu fihi rawahu muslim wannan hadisi an karɓo daga Abdullahi ɗan Abbas yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ma min rajulin muslimin babu wani mutum musulmi da aka ce rajul shine abinda malaman usul suke cewa wannan mafhumu laqab ne kar ka ɗauka dan an ce rajul banda mar'a mar'a mata ce ma min rajulin muslimin ba wani mutum musulmi sawa mutum namiji ne ya mutu da zai zo ya mutu فيقوم على جنازته 40 رجلا فأتاهم كان 40 فزاء كان جاورته لا يشركون بالله شيئا دك من سباسا يشركا دا الله ما زدتان ار توحيدي ني كما يكثن في سورة ثم يوكم مدى الله إلا تفاهم الله فيه فاتي في الله يباك في خلصة دك مثل مسلمين زي موتو ما تكون مدي أتا مؤلغين بياكي متن 40 su tsaya a kan gawarsa su yi masa sallah kuma dukkan mutum 40 ɗin nan ba ta shirka tabbas Allah zai ba su cetonsa su roƙi Allah gafarta masa Allah zai ce ya gafarta Allah shigar da shi aljanna zai ce ya shigar da shi gobe da zai shiga wata Allah zai ce ya ji ya gani wa alaikum salam
ba dukansu ne ba sa shirka ba amma tarin na da yawa sun kai 100 ko sama da haka to a yi masa gafara saboda yawan adadin ko da ko a ciki an samu da kun kila sun yi shirka ko suna yin shirka akwai hadisi da yake nuna cewa babu mutum musulmi da zai mutu mutum 100 cikin musulmi su yi masa sallah su roƙa masa gafara fa sai Allah ya gafarta masa kaga na yake mutum 100 bai shirka da cewa ba sa shirka ba wani ya iya cewa to ai an ce cikin musulmi musulmi ko ba ya shirka ayyun kawai musulmi ne saboda cikin abin da yake shirka ne saboda ya jahilci kasance wata shirka ina ba da gumba da yake to saboda haka wannan ka gaya nuna mutum 100 bai shirkinta cewa sai in ba su shirka ba akwai hadisin kuma da yake nuna mutum idan an samu ta uku ba yadda za a yi mutum ya mutu a samu ɗan uwa musulmi da za su kai ta uku su yi masa sallah sai Allah ya gafarta masa kiti yasa da wani bawan Allah ya mutu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo masa sallah da ya zo masa sallah ba adadin mutane da yawa duka sauran mutum bakwai ne suka zo mamudin da za a yi sallah da su kamar farko sai annabi ya sa mutum uku, na biyu ya sa mutum biyu, na uku ya sa mutum uku, ya sami dai sahu uku sallallahu alaihi wasallam. Daga nan Imam Malik ibn Anas zai dauki wannan fikirin cewa duk inda ya zo za a yi sallar gawa zai kokari ne da ya kasa mutane su zama gida uku. An zai taku duk gida za a dai samu sahu uku, ta ga wannan yana da wannan falawar shi ba san mu sai Allah ya sauke ta ba. Inda yawa shi ke nan, inda yawa mutane suna da yawa shi ke nan, kada ce dole ta yi sahu uku, ko sahu biyu suka yi yayi. Amma dai don a dace da kalmar mai zai hana a yi duka guda uku, a ji za a mutane sun kai ɗari, sai ki ga 40 ba sa shirka kuma an yi sahu uku. Ji an dace da kalmar ke a tunda ba rukuni ba lalle bane sai an bayar da fili kamar yadda yake tsakanin sahun sallah ba tilo bane ba ya danganta idan akwai larori a jajja ba wani abu ne ba shari'a ba ta kai yadda maka ba ba ta kai yadda maka ba abinda yake bukata sahun an fahimta da kyau saboda haka wannan na nuna wato kallon sallan gawa kenan kaga wannan ba karamin gata bane ba addinin musulunci ke wa dan uwa musulmi kuma shi yasa ake son shi dan uwa musulmi ko da lokaci a sai shi da halayyarsa dan gurgurdan yadda ka shahara da riko da gaskiya da aiki da gaskiya gurgurdan yadda mutanen kirki za su so su ga sun zo sun yi maka sallah to ba karamin rabo bane ba dan ba wani gata da za a yi maka bayan mutuwarka da wuce a yi maka sallah duk abin da mutum zai bari na dukiya shirme ne ya ba mutum 40 da ba sa shirka ahlus sunna tsantsa bi darajar ula kasi klas ahlus sunna mutum 40 su zo su maka wannan ya fi duk abin da mutum zai bari a duniya kuma da wannan ne da yawa daga cikin malaman sunna suke cewa in dai ba kamun mutane ake ana tsarewa ko ana bin bai kamata ba kai ma abincin sunna ka tsoye kanka ne da tsoye kanka ba za a sani ba saboda haka ba za a samu adadin wannan masu sunna ba cikin waɗanda suke tsantsar ahlus sunna ina ba ta yin fahimta malikun sula ya yi da 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 ya idan mutum ya mutu karfe shida na safe shi ke nan a jira karfe takwas wannan ya yi biyan awa biyu amma sai a jira har azahar wannan kuma ya taɓa sunna an gane ku a jira har azahar a jira har la'asar duk wannan ya taɓa sunna kuma sai dai kawai in mutuwar ba wai ba an jinkirta ba ne da ganganci mutuwar ka ana shakka ka san mutuwar da ake shakka ko ake tuhuma ko ake zargi ana likitoci suna ta bincike kafin su tabbatar menene ya kashe shi har aka dauki wannan lokacin ne zuwa ta wannan barin ganga ne ko ya mutu a asibiti kafin a je a karɓo shi a gama komai daga asibiti a tabbatar da kaza aka sami jinkiri duk wannan babu laifi amma mutukar yana gida ne kada ta a zata wannan lokacin kamar yaya dan a gogar gidi to ba dan a fitar tunda adalci wajibi ne cikin musulunci idan a so ta umar cewa wannan ne fazanin zai ke ba su gudu a ita idan a so ta umar cewa kaza babu laifi a bincika likitoci su duba su ga me ya kashe shi dana tabbatarwa mai laifi laifin sa kama shi da hukunci a ba ko ko ne ke fara ba za a cikin mutuwa ai kai ko ne cikin mutuwa ba ko ko ne ko ne kina cewa sai dai kawai abin da za a ji binciken da zamu ce wannan ba za a yi ba wanda zai bayu zuwa ga afaftar kagawa to yana da hadari wannan saboda zai bayu zuwa ga kika alfarmar ita gawa din kanta a farka gawa ko a farka sakan a ga cewa an maka duka ina ji ne yake da cikin gwalwa alamar duka da kaza da wannan da yawa daga cikin malamai suna ganin bai kamata a yi wannan ba waɗansu su kuma suna ganin in abin zai haifar da husuma tsakanin iyalin wanda aka kace da waɗanda ake zargin su suka yi kisa ba inda za a gano wa yake da laifi wa ya mara laifi sai ta wannan binciken da likitoci za su yi sai suke nan ma la yakmulu wajibu illa bihi fa huwa wajib abdurrat bil mahdurat amma mun tukar ba wannan ba mafi kyau a kiyaye gawa an bayyana da ke
da kuma ta mace da yau Allah ya masa rasuwa kuma masabaitan dubi ne inda ana so ko kamar mace ji da
sai a bari sai rasafi idan ya mutu da ko ba za a iya zama kamar tabbar da sai a bari sai rasafi amma bin da dole ba laifi bane abin akwai hadisin da annabi ya hana binnewa da dare amma abin da yasa ya hana dan inda a samu masu sallah ba ke amma da kai su kuma annabi ya ji ya binne wani mutum cikin dare har ya ji da fitila, an ji da fitila wajen. Kun gane da kyau? Wato kenan idan da daddaren kamar yanzu ga mutane da yawa sai aka ce wani ya tuka, duk adadin mutanen da ke nan sun yi da za a ji jana'izar su, ba wani dalili da za a dinka tafiya sa. Amma mutum ya mutu bayan sha ɗaya, sha biyu mutane sun fara bacci. Kila ba zai yi wa ji a muku za mu kwata ku fito a ji jana'iza ba. Yana da wahala, to sai a bari sai da safe. Da an zo sallan asuba dama za a ji cewa ka damu ka da ana sallah sai a sallan asuba. Mutane sun zo kamar zai dubu kwa da ba a yi masa abin yi. An gane kuku ya gudu mutu daga wa'an samura ibn jundub, wa'an samura ibn jundub بن ابن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وقتها سمرة ابن جندب يكي تواناي صلى تارد النبي باين النبي على امرأة وتصلى تمكي وتمتي ماتت في نفاسها ود تمت ألوك سنة وكبرتا تازو هاي هواني تمت فقام وقتها في النبي يتقيا التكيرتا وانا حديث متفق عليه haka imam ibn hajar ya kawo shi duka da dukkan alamu kamar ya kawo hadisin ne da ma'ana domin na koma inda hadisin nake zaton sa inda yace an rawaito shi sai na same shi da wannan lafazin sallaitu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam wa talla ala ummi ka'b matat wa hiya nufata'u fa qama rasulullah sallallahu alaihi wa sallam li salati alaiha wa saha riwayat bukhari da muslim kenan to malamin suka yi riwaya bil ma'ana ya kawo na kuzza da bamun da ba su ne cikin hadisin ba amma ma nufi ɗaya da cikin hadisin wallahi Allah shine abin da yake abin da yake cewa na yi sallah ta bayan annabi wasar da yawa sallah ita ce mata da kira ummu maka ummu ka wanda ta mutu lokacin da take fama da naƙudar haihuwa da manzo Allah ta ji mata sallah sai tsaya a daidai tsakiyar ta wato ga gawar ta a tsara alƙalar annabi annabi ya tsaya a daidai tsakiyar ta daga bayan an bayyana ko idan mutum ya kuma za a tsaya a yanki nan daidai kan cikin mata kuma daidai tsakiyar ta hawaɗin ruwa ya ta abdullahi da abbas yake hotafa inda a ji zafi ha sai ya tsaya daidai kogonta ma'ana dai cikin tsakiya da kyan kun bari da kyau wato sai wannan nuna suna a sallar gawa ga limamin da zai limanci ga mamaci ya san ma waye mace ce ko namiji dan ya san ina zai tsaya idan ya tsaya wajen sallah an fahimta ko to idan ya kasance gawawwaki ba ɗaya ba ce ba sun kai biyu sun kai uku ya mutum zai kiran idan gawawwaki so kasance sun fi ɗaya ya halatta a haɗe su kai musu sallah ɗaya ya halatta kuma a ware su kowa a yi masa sallah daban a yi wannan a gama a haji shi a sake ɗauko wannan a sa a yi masa sallah a gama idan aka haka shi ya fi dacewa amma in an haɗe su duka a yi musu sallah ko babu laifi ya dace da sunna annabi ya haɗe gawawwaki ya musu sallah gaba ɗaya. Ka'idan rukunin idan maza da mata suka haɗu sai ya zanto maza su ne suke inda liman yake suke bi ma liman ga gawar na farko ga na biyu ga na uku don adadin su ya ƙare mata suna inda alƙibla take abinda annabi yake nan ko mai rawaitar hadisi ya kai ce tawada ar-rijala mimma yalil imam wan nisa mimma yalil qibla kaga mu gama da je ke nan a cikin ana fuskantar alƙibla wajen sallar gawa an gane ku to saboda haka ko da yara ne ba balagai ba mutukar maza ne to za su kasance inda liman yake mata kuma suna can gaba wato inda alƙibla take kenan haka za a jeranta su yayin da aka hada su za a yi musu sallah wannan duk mada da magana da ake ana magana ne ta ja'izi ja'izi ne a haɗe su a yi musu sallah in aunar da bai an yi musu ɗaya-ɗaya kowa ta su daban kuma duk ta yi ina ga damu kai da kyau sannan kuma wani abu shi ne sauran dubin da muke magana akan cewa guda uku ne ko ta iya yiwuwa ko biyu kawai za su yi sallar gawa kila akwai karancin musulmi a inda ku ko mutum ya mutu a wuri ko biyu za ku yi sallah ko a cikin daji an yi hadarin mota kafin a kawo ku gari ma aiki ne ko da kawai ku gane jani ku cikin to sai ku biyu za ku yi sallah din nan to a ina ta wasu liman ya tsaya ina ta mata mamu tsaya. Kaji duk kun san inda liman ke tsayawa din da yake amma tun da kuka ga yanayin tambayar kun sa akwai wani kafa bi sai kowa ya shiru kiri gaggawa ke amma yadda aka bayin za mu yi sallar magriba ko isha mu biyu ni da kai a ina liman zai tsaya kenan amma mun kuma yana ina a yadda ya kamata kenan a yi a tunna idan mutum sallar ci suke yadda ba ta jana'iza ba amma yan sallar jana'iza sai liman na gaba mamun na baya shi kadai liman na da kuma muna fara haka annabi ya sallata Umayr dan gidan Abu Talha an zo za a yi wa Umayr sallah masallatan su uku ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga Abu Talha ga Ummu Sulaym sai annabi ya tsaya a gaba shi kadai ma Abu Talha shi kadai a baya sahu daya matarsa ita kadai a baya haka annabi sallallahu alaihi wasallam an tantance to kaga idan ake sallah sai za ku yi da za ku ta magriba ko uku biyu maza ɗaya mace kaga maza za su gari da zina na farko yana tana bayan su don namijin ba zai yi sabu da mace ba to ba su sallar gawa ku kunce kunce su suna ɗan shaɗawa da abin da ya shafi sallar dini wata su gini ko da tubalin kasa aka yi ya zama bida balabana na tunanci amma da an san malamari an sa yaki an san mai kasa an san yawan barkiya an san duk abin da aka sa kan da ya wuce ɗani ɗaya ka fahimta da ke
wani aisha radiyallahu anha qalat wallahi laqad salla rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala ibni bayda fil masjid rawahu muslim
bayda in mai ba ne sai ku gyara
wani aisha an karbo hadisi daga aisha Allah ta kare yadda a gare ka qalat ta ce wallahi ina rantsuwa da Allah laqad salla rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta ce lallai manzon Allah tsira da muke gaba da gare shi ya yi sallah Allah ne bayda bisa ga 'ya'yan bayda su biyu sunan wannan bayar Allah da'adu amma ana ce mata bayzawa laqabinta ne da'ad bil ayn ya'yan bayda su biyu ɗayan su sahal ɗayan su suhayl kamar yadda sunayen su suke an gane ku ya nufi sallar gawa fil masjidi a cikin masallaci rawahu muslim imam muslim ne ya rawaito wannan hadisi abinda wannan ke nunawa halaccin yin sallar jana'iza a cikin masallaci idan an yi halal ne amma abin da yake sunna ko mustahabbi a ware wuri a unguwa ko a gari na musamman don sallar jana'iza lokacin annabi akwai wuri da aka ware daidai babu jibril ne ko babu jana'iz aka ware wuri na musamman a waje da masallacin manzon Allah wanda nan ne ake yin sallar gawa duk wanda ya nufi madina nan za a kawo shi a yi masa sallah kuma a kai shi matsawarta to wannan sunna ne ba kuma da masallatin zuwa ba ba kuma suna da haraba ko faɗi ko jikin titi ne don muka ce muka suna muka ce duk 'yan uwa duk wanda mutu a kawo suna zan sallar zana da fi akwai alkhairi da yawa a cikin wannan idan aka ce ga wuri sanin ne duk wanda ya ga taro ya san me za a yi kaga za ka samu masallata da yawa wani ko wucewa zai ba zai bari alheri ya wuce ba zai tsaya kamar idan a unguwar su ne san wani kwanta ka dauki sai an yi kwatance kafin ka gane kila ba nuna ya kaje ba yana fata an fahimta to wannan shi ne ya fi dacewa da sunna ware wuri cikin gari ko a unguwa idan gari yana da girma da yawa ta yadda kila zai wahala ka tara mutane wuri guda to ware wuri na musamman a cikin unguwa cewa duk wanda za a yi wa sallan jana'iza a kawo shi jikin masallacin farz salawa da a samu wani fili ko jikin masallacin juma'a a samu wani fili nan za a riƙa mutane sallah wannan babu ne idan an yi a cikin masallaci jaizanci ne yi a wannan wajen ko mustahabbanci ne da haka idan an yi a cikin masallaci kada ga wasu ranar mutane sun yi sallan gawa cikin masallaci kace za ka yi musu inkari lokacin da sa da ibn abi waqqas ya rasu sai matan annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce a shigo musu da shi cikin masallaci su zo su yi masa sallah su da kansu su ma sai aka shigo da shi suka zo suka yi masa sallah bayan an gama sai mutane suke ta jiji ta sallan gawa a masallaci an yi bid'a in ji waɗansu ɗan zaji Aisha take cewa tabbida ko kuwa kuna da saurin mantuwa wallahi tallahi ina tare da annabi yayin sallan gawa a cikin masallacin nan ba mu ne muka fara ba. Saboda haka idan ba ku san abu ku jin saurin inkari haka ai kai ta faɗa musu ko abin da yake cikin ma'anar haka. An fahimta ku? Su ma san suka yi sallan da daidai suka yi. Daidai suka yi. Wacin ta yi tata wacin ta yi tata. Idan ma sun yi cikin jirgin kuma ba su da laifi. Wannan ko mai ke nunawa mata na iya yin mai? Salatul jana'iz. Mata na iya yin salatul jana'iz. Kamar yaya?
Kamar za a yi sallar jana'iz.
Don a haɗa ki maza da mata? A ba su za a baya. Ba abin kawo hadisin wannan a zo tana gada su? Shi da matansa da annabi suke sallar waye a ƙarshen baya. Wannan kuskure ne, maganin cewa gawa na jisa ne kuskure ne, gawa ba da jisa wace ba. Annabi ce al-mu'minu la yajuz, al-mu'minu ismuhu al-mu'min sawa'un kana hayyan aw mayyitan. Annabi ce mu'mini ba na jisa ba ne ba. Mummuni ko sunan shi mummuni tsawon yana da rai baya da rai dai mummuni ne annabi ya ce ba najasa ba ne kuma tsammanin ka inda najasa ne sahabbai za su ɗauka suke cikin masallaci su inda najasa ne annabi zai ɗauki wannan ƴaƴan guda ibn ne bai ba su biyu ɗin nan sahih da suhaili idan ba su cikin masallaci ba ta hadisin rawahu muslim magana ta kare ko wani abdurrahman bin abi layla qala kana zaid ibn arqam radiyallahu anhu yukabbiru ala janaizina arba'an وإنه كبر على جنازة على جنازة خمسا فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها رواه مسلم والأربعة أنكر حديث بك عبد الرحمن بن أبي ليلى قال في كان زيد بن أرقم رضي الله عنه زيد بن أرقم يا كفن يكبر على جنازتنا أربعا زيد بن أرقم هنا تكين صحابي عبد الرحمن بن أبي ليلى هنا تكين تابعي yace Zaid ibn Arqam ya kasance yakan yi sallar gawa yayin kabarbari har guda hudu gawawwakin mu in sun mutu aka kira yin sallah kabbara hudu yake yi wa innahu kabbara ala janazatin khamsah wa tarana sai yaje sai kabbara biyar fa ta'altuhu sai ya tambaye shi me yasa kai biyar bayan ka saba hudu kake mana fa qala sai ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yukabbiruha annabi ya kasance mai kabbara biyar din yasa ita ma yana kana wannan ma annabi yayi wannan ma yayi wannan hadisi rawahu muslim wal arba'a muslim da malaman hadisi hudu suka rawaito abu dawud tirmidhi nasa'i ibnu maja a wata riwaya ta hadisin ma har yace fala atrukuha li ahadin ba'dahu abadan yace annabi yayi biyar surutun wani bai sa in bar wannan ba har abada zai rinka yin biyar duka su bi musoyi wannan mai ke nuna mana halattun yin kabbara nawa biyar idan an zo sallar jana'iza ko kai hudu yayi ko kai biyar yayi wa an ali radiyallahu anhu annahu kabbara ala sahl ibn hunayf sittan an karbo magana daga ali bin abi talib shi ali bin abi talib ya zo yin sallar gawa ga sahl ibn hunayf yana cikin sahabbai shi ma sai yayi masa kabarbari har shida wa qala ita innahu badriyun ita yana cikin wanda suka rubuta yakin badar wato yana fadin talabarsa sa'al bin hunayn ya hadu kai kin da kana wannan nuna adadin sallar gawa har kabbara nawa shida rawahu sayyid ibn mansur ne to wannan hadisi wa asluhu fil bukhari asalan hadisi ne cikin bukhari hadisi ne sahihi an gane ku anan wuri ibn hajar ya kace ko kai kabbara ko ko biyar ko shida a cikin hadisin da ya kawo annabi ya kabbara bakwai annabi ya kabbara tara kabbara tara yake karkan abin da ake sallar gawa ko da ma kai kabbara har nawa tara bayan ko wace kabbara tana yin addu'a har ka jika ke kai sallama an gane ku wa an jabir radiyallahu ta'ala anhu kana rasulullah qala kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yukabbiru ala janaizina arba'an jabir ita annabi ya kasance in yazo mana sallar gawa yakan yi kabbara hudu wani lokaci wa yaqra'u bi fatihatil kitab kuma ya karanta fatiha fit takbiratul ula a cikin kabbara ta farko amma wannan hadisi rawahu Shafi'i bi isnad da'if, imam Shafi'i ya rawaito hadisi sa da'if ne. Ga na gaba nan wanda zai zanto a madadin sa, wa an Talha ibn Abdullah ibn Auf radiyallahu anhu qala sallaytu خلف ابن عباس على جنازته. طلحة بن جد عبد الله بن عوف رضي الله عنه يتيوا ناي صلى أبايا عبد الله بن عباس صلى رقاوة فقرأ فاتحة الكتاب في كرم تفاتحة فقال يتي ليعلم أنها سنة بل هو سنة. فعبد الله بن عباس ينتمي سنونة ومتني أنا إن كرتم فاتحة صلى رقاوة duk da ya san asirranta ake, amma da ya kabbara sai ya bayyana wani abu na karatunsa, da ya gama ya ce na yi haka don ku san sunna ce, kar ku inkari in kun ga wani ya yi. An fahimta da kyau? Ba ma ake sallan gawa da ka zo ka fuskanci gabas niyya a zuci take, da ka daga hannu ka yi kabbara ka ɗora hannunka kan girji, ba a nasa bawon istiftai, ba kamar sallar yau da gobe ba ce ba, kai tsaye sai ka shiga cikin karatun fatiha. Idan ka karanta fatiha sai kuma ka sake yin kabbara, sai kuma ka yi salati da annabi, shi ga salatin da annabi ya koyar shi da kansa. Idan ka sake yin kabbara sai kuma ka yi wa shi mamaci addu'a, ɗaya daga cikin addu'o'in da annabi ya koyar in ka iya su. In ba ka iya ba, a cikin addu'ar ka dai ka tabbatar ka roƙa masa gafara, ka roƙa masa aljanna, ka nuna masa tsari daga wuta, magana ta tsari duk abin da kuka kulla cikin wannan. A larabta ne a menene ya yi, amma dai ka yi yadda annabi ya yi, ka haddace salo daga cikin salon du'a'in annabi shi ne ya fi dacewa, domin wa kare huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. An gane ku? Idan ka sake yin kafara sai ka sake yin wata addu'a da zai ka roƙa maka gafara, daga nan ne cikin nan suke sallama in kafara ba za ka yi. In da yadda ka yi ma dai duk bayan ka yi kafara addu'a za ka yi maka. In gina ma za ka yi tun bayan kowai ta kabbar addu'a za ka yi, in ba ko za ka yi in har zuwa ta ƙarshe tara ba a ba a wuce tara, hannun bai yi kasa da huɗu ba bai yi sama da tara ba, cikin wannan adadin sai ka nemi wanne ga yafi da yafi duk wanda kai yayi. Eh, jinaza shi ne ya fi dacewa a larabcin, har ma abin nan al-Imam ar-Razi na faɗa cikin Mukhtar as-Siha yake cewa la yaqulu al-janazatu illa al-awam, yake da magarin mutane suna suke cewa janaza, yake amma a malance jinaza bi kasr al-jim in mufrad ne, amma in jam'in ne janaiz. Waɗansu kuma suna cewa ya halatta wajhani al-fathatu wal-kasratu illa anna al-kasra afsah, haka suka ce kasra ta zama fasahan larabci yasa nake cewa jinaza.
Mana wannan
karance-karance da fatiha da sauran addu'o'i ina yi, ana yin abayyane ko a sirrance? A sirrance. Ba a wata mana da yake ne. Bayan ka yi kafaranta wata baya na tafiya addu'a da muke sallama, addu'a za ka yi ba wai dan lokacin addu'a ta ke mata. Na'am. Haka wata kuma malamai suka ce ita ma gawar a fuskantar da ita al-qibla. Hadisi na gaba, wa an Auf ibn Malik radiyallahu anhu qala salla rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ala janaza. Auf ibn Malik yake cewa annabi yayi sallar wata janaza, fa hafiztu min du'a'i, sai na haddace cikin addu'ar annabi yana cewa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wawassi' mudkhalahu waghsilhu bilma'i wath-thalbi wal-barad wanqihi min al-khataya kama yunqqa ath-thawbu al-abyadu min ad-danas wa'abdilhu daran khayran min dari wa ahlan khayran min ahli wa'adkhilhu al-janna waqihi fitnat al-qabr wa adab an-nar. Yace na haddace na ji annabi ya faɗa haka, to mutum a tsoron sarki ya aka yi haddace, ya aka yi haddace shi ne suka ce aya akwai lokacin da ake karatun sirrance duk wanda ke kusa na biyu wanda ke nesa ne bayan ku ga a sahabo ga na sun rawaito da yawon da sosai daga annabi suka ce na ga annabi ya yi kaza, a zuwa ne da ko bai ji ba shi kawai ya ji da annabi ya yi kabbara bai san me ake yi ba, za a yi kunu sai san an jima idan kama fatiha sai ce da Allah mai kike cewa in kai Fatiha kafin ka in ka kabbara kafin ka shiga Fatiha kana yi jini mai kike cewa dole ka karatu sirrin dole ne ka tana da illa ya ka wanda ke kusa kuma ya bada hankalin sa zai ji wanda kuma yake dan ninka ga dan ba zai ji ba amma bai na kowa zai ji amma gidan bara da kariya da zai ce alhamdulillah rabbil alamin kada zai ji zan ji shi amma ku ba ku ji to wannan shi ko da ba na kula da wani
walaikum
salam wani tambaya ce ne ke biyu hukuncin ɗaukar gawa daga wani gari zuwa wani gari ya saba da sunna duk wanda ya mutu garin da ya mutu za a binne shi wannan shi ne sunna an je yakin kogo da an kare to akwai sun yi shahada Jabiru ya ce na ɗauki mahaifina da amina na ɗora su na lafta bayan rasu mai zan tafi cikin garin Madina makabartan nan ta baki in je in binne su sai ga mai kela daga annabi cewa a'a ku binne kowace gawa inda take ba a ɗaukar mutum da wani gari a kai shi wani gari idan an samu wurin da za a saya abin nishi a saya abin nishi a can shi ne ya fi dacewa da sunna ya fi sauƙi kin sama da kuɗin tikin majiji da za a biya masa sai dai idan babu wurin da za a binne shi ko ana ganin babu waɗanda za su binne shi bisa da tsarin koyarwar musulunci sai aka dawo da shi ƙasar shi shike ma ya halatta ko kuma tsari na wato ainihin diplomatics ya wajabtar da sai an dawo da shi gida sai an dawo shi a cikin akwati an dawo shi gida wannan kaga duk wani tsare-tsare ne wanda waɗansu suka yi mana duniya wanda kuma muke musu biyayya a kai ba mu iya cewa ba haka ba sai cikin abin da muke da iko mu ce ba haka ɗin ba ka fahimce ni da kyau amma matukar za a iya binne mutum a binne shi a can shi ne sunna haka annabi ya nuna ba ta cikin irin wasiyar da za a cikawa mutum ba dukkan wasiya wata idan mutum ya yi aiki cikawa duk wanda ya wasiya da su saba mu sunna ta sai ya yi aiki da sunna ya kyale wata wasiyarsa yanzu duk mutumin da ya ce ko da bayan na mutu ina da kuɗi naira 20,000 dubu goma a bayar da su sadaka ga iyalan gidan wani dubu goma ba mu masu cin gado na kada ba za a yarda ba sai mu ce masa to abin da muka sani a musulunci ko bayan ya mutu abin da muka sani a musulunci ana yin wasiya da 1/3 ne yanzu kai kawo wasiya da rabi kada ya yi yawa sai mu dawo da shi 1/3 in za mu kasa naira 20,000 gida uku nawa za mu bayar kenan dubu kudi zaune abu shi ke nan sai mu bar sauran ga magada duk wanda ya bayar da wasiki wanda ya saba musulma ba za a aiki da wasikin sa ba haka idan mutum ya bar wasiki ya ce ko da bayan na mutu a ɗauke na kai ni garin mu a ɗauke na kai ni kaza a ɗauke na kai ni kaza wannan baya cikin wasiyar take tilastarwa kun gane da kyau daidai yake da mutum yake idan bayan na mutu a zo a yi waina ta buhu kaza na alkama na kaza na shinkafa na araba ka zai ce wannan wasiyar ba a zartar da ita ya halatta a masa sadaka amma dole sai da wannan abin da ya tsara me ka ce eh wannan yin tiyadi ne suka faɗa ban gani ba ba ya dace da sunna ba ita bai dace da sunna ba wannan addu'a da ake ta kwana uku ko ta bakwai ko ta 40 ko ta shekara duk wannan ba ta cikin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi wa annabi rasuwa lokacin rayuwarsa an yi wa sahabbai da dama rasuwa amma ba a samu suna irin wannan sadakokin da muke na yanzu ba wannan sadaka ta uku da ta 40 da ta 7 da ta shekara dukkanin su bid'a ne ba ta cikin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita sadaka an shar'anta ta ba na iya wa mahaifinsa sadaka daga ranar da ya mutu har zuwa shekara 100 masu zuwa amma iyakance lokaci cewa ta uku ta 7 ta 40 ta shekara wannan shi ne bid'a da zai kyale kufa bude ba tare da iyakance lokaci ba ba tare da iyakance adadin kwanaki ko awanni ko watanni ba wannan shi ne sunna ya bar kofa a buɗe duk lokacin da ya samu wadansu yan matsabbai masu kauri ya tuna mahaifinsa ko mahaifiyarsa ya bayar sadaka a ce a ba su ladan wannan ladan zai kai har kabarinsu kamar yadda hadisan annabi suka nuna a amma menene na ware kwana bakwai, na ware kwana uku, sarkar uku da sarkar wannan kaza kaza,
dan wannan sarkar za ka ga cewa da wanda kata ake biyawa ba,
malami ake biyawa, sai kuma malamin kuma su ma suna da kuɗi, ba haka bane ba? Da yawa akwai malamai, malamin gida da dama masu kuɗi miliyoyi, akwai malamai da suka yi musu mutuwa a kano, wani malami ya mutu an samu nuna miliyan 40 a gidansa, malamin gida ne. Amma ka ga duk muridai suna ta gawa. Ana ta kawo muridai kuma suna ta kawo masa hadaya ta, duk da haka za a kawo masa zakka kuma ya karba. Za a kawo masa hadaya eh, ba zai bayar ba. Za mu tsawon kairu na nuwa, wai za mu tsawon kairu da zuwa, wai za mu tsawon kairu na nuwa. A kai ke, shi shi ne abinda ya sani kawai shi ne a baki, amma shi bai san ya bayar ba. Idan kayan magana kuma yace shi jika annabi ne, ko yana zan gobe da gidan annabi zan sai ka ce to ai in kai jika annabi ne, bai kamata ka saba kakanka ba, don kakanka ya fi kowa kyauta a duniya. Ya kamata ko kyan ɗaya gajiwa, gajiwa ba ka, ai ba ka kane da nufin shari'a da nufin musulunci, ba ka kane, don haka yake cin abin da uba ke ci lokacin da uba bayan. Waljadu muslimul abi inda fata da hifi hauzi ma yusibuhu wa maddi. Kai ke babu wajen gado. Tudun zai haka idan kai kana takamar jikan gidan annabi ne, duri ahlul bait ne, ko sharifai ne, to kakanka ba ya cin sadaka bayan ruwa yake. Ba ma kai mutum ce shi jikan gidan annabi ne, sai sa jaddara, karfa mai jaddara ce da shi nike, ni ba ma sai sa jaddara ce shi jikan gidan annabi ne, a ba shi don girman kakanka. To ka gani duk ya saba sunna. An bai da su da haka zai da aka take sai wannan sadaka ta uku da ta bakwai ta waɗannan sanannun mutane ne ake ba. Talakawa da suke zuwa wajen ana zuwa da kwandala da fitika, kwandala fitika, amma san hanyar malaman da ke zaure da rawani su sai a ba su mai kauri. Shi yasa kake ganin bambancin saurin zuwa ko rashin saurin zuwa su dangane da waye ya mutu. Idan babban attajiri, babban mai mulki ya mutu, dukkan malaman garin da sai sun taru a wajen. Amma idan wani ne mutu wanda yake karamin ma'aikaci, malamin makaranta a sakandare, tela a kasuwa, wanda ake ganin kamar wani karamin mutum ne, ko wanda ake ganin ba hanyar kuɗi da yawa, ba shi bane ba, sai a ga cewa to malamin makaranta da tela da mai katas da mai littafi mai suke da shi ba wani. Bari ba za su zo ba. Haka za su gani ba za su zo ba. To abinda ba sa manta shi ne, ita abinda ya shafi jana'iza kana zuwa ne dan lada. Manzala sun zo ce duk wanda ya zo aka yi wa ɗan uwansa musulmi sallah da shi ta gawa yana da kira, wanda bayan an yi sallah kuma ya raka gawar aka binne da shi ya dawo, za a haɗa masa kira sani. Sai da abin suka tambaye kira sani, sai annabi ce kowanne wani yanki ne na lada ya fi girman dutsen Uhud. Abdullahi ɗan Umar da ya saba, ko shi ko Abu Hurairah ɗaya daga cikin su, Abdullahi ɗan Umar da ya saba da an ce wa ya rasu sai mutum ya je wajen. Yana masa addu'a ya je ya yi wani ko bai kai da ku mutu aka yi sallah, in za a kai gawa shi sai ya tafi ta gida. Sai wani ya ce masa ai kai ka yi tuya ka manta da albasa. Ba a zuwa makarantar da ke ta ayi da aka zo ba na samu kira su ma bai ta yi kadarin kira sun guda biyu na biyu. Ita ne ya kace ko lawan hadisi. Sai Abdullahi ɗan Umar ta ce na tarka da kula daga hannun sa na ta tabbi lalle mun tauka hasara. Laqad farratna fi qararita katiratin. Laqad farratna fi qararita katiratin. Ita hakika mun yi sakati qirat qirat ba da biya wuce. Yaso nawa ne dai dai yi sallah ko bana sai abun ne dani. Ko kai ne man, ko kai ne mabiyi, ko kai ne muridi, ko kai ne shehi, wannan ake so ya kai ka. Qira sani in na kai jika annabi ne ka tanka abin da take qira ban za ka samu. Me za ka ba karbi sadaka kuma? أتستبدلون باللون الذي هو أدنى بالذي هو خير ينزلك بلما تدارى أباك وتنسى أبو الزحل وانا هذا في إجزاء مكة وتركة أي مكة وتنسى من قرارين فأبين ديك ما تقول المسلمية تا أبو سيرس كنا دعنك دوك وانا ذا أوان سيرسه ما يتين سيرسه بابان أبين دي ذاك يمسى عمسين كنتا نجاتا صدقة الدوء صدقة الدوء إذا كنت نتيجي دي وانا تبين صدقة irin zumuncin da ya saba sadarwa lokacin da yake da rai ka ci gaba da sadar da wannan zumunci, yana sa waɗansu taimako, kana da babban taimakon ka yi, kana da wanda za ka nuna gaba da wanda yake ka yi, ba ka da shi ka ji a da fuskarka a wajen.
yana da zumunci da sauran mutane ka je wannan wurin a ganka a wajen. Duk wannan idan kana yi don ci gaba da abin da mahaifinka ya faru na alkhairi, kana tara masa lada cikin kabari, kuma kai ma kana tara kanka lada. Bai kamata mutum ya saka ci da wannan ba, kuma kai ba wanda ya kamata yawa mahaifinka addu'a kai sama da kai. Kaga mutane suka yi wani jahilci sai ka ɗauka ka zama malamai kuɗi sai addu'a. Allah ba na malamai bane su kaɗai, na kowa da kowa ne. Kuma shi Allah ce ne ya yi ujibu da'watad da'i idza da'an. Ina an ka kiran mai kira da zaran ya kira yadda ke da dole sai malami. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والله تالله وني لوكتين مالمي نا iya roƙon Allah Allah ya kyalace dan bai cika sharuda ba. Kai da ba malami duka roki Allah ya biya maka bukatun ka. Saboda bai cika sharuda ba. Kai ko ka cika sharuda. Malanta in ba a zama ta da aiki ba, amfaninta ba da yawa. Ilimi kina hada shi da aiki. Madukar yin ba aiki da shi ba da amfani. Sai ka ilimi yana da amfani ba za mu ji ba mu amfani. Dan ilimin da ban kuma aikin sa na rayuwa da ban. Duk idan ka bi su tun daga alimi za ku yi tai babu a ko fasali ɗaya ba za ga ana aiki da shi ba. Kai ne za ku zo ku ce fasalin fi salatin istifta'i, sallar kayar da fari, sallar roƙon ruwa, sallar kaza, sai a koya muku ga yadda annabi ya yi ta, ga yadda za a yi, ga yadda za a yi. Shi ke nan kana nan sai a yi fari a garin ku, ka taɓa ganin an yi ta gaskiya. Sai a fita roƙon ruwa irin na gargajiya. Salatu kusufi shamsi, salatu kusufi alqamari, kisufewar rana, kisufewar wata, ga sallar da ake yi. Sai ka ga an kisufewar rana a garin ka sai da yara suna tafiya cikin gari suna zikiri la ilaha illallah, la ilaha illallah, ko a zauna ana karanta a shafa, ko ana karanta ikirina, ko ana karanta dala'ilu. Tun daga ahlari bai fara yin aiki da ahlari bai, na zuciya aiki da hadisin annabi. Duk abin da kuka karanta ku, kun karanta kawai don neman tabarruki, amma ba za a yi aiki da shi ba. Haka malamin bida aiki. To Allah ya tsare. Wannan hadisi na Abu bin Malik radiyallahu anhu ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah daga gawa fa hafiztu min du'a'i. Sai na haddace cikin addu'a saga abin da yake cewa Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah kai masa gafara kai masa ka ji kansa, wa afihi wa'fu anhu, ya Allah kai masa ka warkar da shi, shi ne wa'afihi kenan, ka warkar da shi daga dukkan dangin aurenu daga can gurin karshen gidan aljanna da zai rinka kawo har cikin kabarinsa. Kaga an yalwanta masa, sai da annabi ke roƙon masa wa wasai abudu khalaf, a yalwanta masa mashigarsa wato kabarinsa kenan. Waktilhu bil ma'i was salji wal barar, in ko mutum ya kasance ya kasa bada ansa, munafiki ne ko kafiri ne, duk tambayar da aka bai bada ansa ba, sai a matse kafarin annabi ce hatta takhtalifa adlahu, har sai haka karansu sun saba da juna, na dama da hagu sun haɗe sun matse da juna. Allah ya tsare mu. Waktilhu, ya Allah ka wanke shi bil ma'i was salji wal barar, alma ruwa kenan, as salji kankara kenan, albarad kuma girgije irin ruwan da ke zuwa daga sama kenan, ko kankara da ke zuwa daga sama. Wa nakhi, duk wannan kamar taukidi ne na tsaftace mutum daga zunubi, a wanke shi daga zunubi. Shi yasa annabi ya jeranta wannan abun, amma ba dan ana wanke zunubi da ruwa ba, amma annabi ya yi dan kusanto da hankali kai ne mai saurare. Wa nakhi min al-khataya, ya Allah ka tace shi daga kurakurai, kama yunqqa thawbun abyadu min ad-dalas, irin yadda ake tsaftace farin tufafi daga datti. Wa abdilhu daran khairan min darihi, ka musanya masa wani gidan da ya fi gidansa na duniya da ya bari. Wa ahlan khairan min ahlihi, ka musanya masa waɗansu iyalan da sun fi alheri sama da na gidansa na duniya da ya bari. Wa adkhilhu aljanna, ka shigar da shi aljanna. Wa qihi fitnatal qabri, ka tsamar da shi daga fitinan qabri, tambayoyin da za a yi mishi samu cin nasarar ansawa. Wa azaban nari, ka tsamar da shi daga azabar wuta. Irin abinda annabi ke faɗa kenan. Kama idan ka haddace lokacin da ka zo za ka yi sallan gawa, kai ne liman, kai ne mamu, ka iya karanta wannan. An gane ku? Wannan hadisi rawahu Muslim. Wa an abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, abu huraira Allah ya kare da a gare shi, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idza salla ala janazatin, in ya sallar gawa, ya kulu, ga irin abin da yake faɗa a wani lokacin, اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تذلنا بعده دابين دعنا فيك فدايتي اللهم اغفر لهينا وميتنا يا الله كي غفر غرايهم دمتتم وشاهدنا وغائبنا كي غفر غوان دي هذا سوان اللوك ولينا مينزو دوان دما بايانا يجيابي وصغيرنا وكبيرنا كي غفر غيارم دمن يم وذكرنا وانسانا كي غفر غنم جم دكوما تم اللهم من أحييته منا يا الله دكوان دكراية دكيتكم فأحييه على الإسلام كراية دكيبس دمسلنتي ومن توفيته منا دكا وان دككر بلا يوسى تكم فتوفه على الإيمان ككر بلا يوسى بسا إيماني اللهم لا تهرمنا أجرا يا الله كرك هرم تامنا لا دنسا معنا لا دن دزام وزام 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 أبن دمكي مثلا صلى ولا تذلنا بعدا كرك بكر دمو بايشو يوسى ma'ana ka tsayar da daga-dagan mu kan tafarki madadaci wannan hadisi imamu muslim ya ruwaito shi wal arba'a haka yace rawahu muslimun wal arba'a amma da na bincika hadisin imamu muslim bai ruwaito shi ba haka wadanda ya da'awar sun ruwaito shi dan an ce arba'a abu dawud tirmidhi nasa'i ibn majah ko to gaskiyar labari shine abu dawud ya ruwaito shi an gane ku haka imamu tirmidhi ma ya ruwaito shi amma maganin cewa abin nan nasa'i da abin nan musu ruwaito shi ba an gane ku abu dawud da tirmidhi sun ruwaito amma nasa'i da ibn majah ba su ruwaito ba sannan hakim ya ruwaito shi haka imam al-baihaqi haka imam ahmad bin hanbal da sun ruwaito shi hadisi ne sahihi kawai dingina shi zuwa ga musulmi shine aka sami tangarda wannan yana daga cikin wahami da kowane malami ka iya yi me kake cewa eh kai kabbara ta farko kai fatiha kai kabbara ta biyu kai salatin annabi da kai kabbara ta uku sai kai addu'ar da muka fara ta farko da kai kabbara ta huɗu sai kai wannan da muka yi kuma sai kai sallama in kabbara ta zaka yi idan zaka yi kabbara sama da haka ya halatta ka maimaita waɗansu daga cikin addu'o'i maimai ba laifi bane ba an fahimta ku baya ga wannan akwai ɗan sa'o'in daban kuma dukkan su sun tabbata cikin sunna zan karanto mana tunda kasir na dauka ko da babu jiya littafi wanda ya samu kasir din zai taimaka wannan zai taimaka masa ya ji su a kasir an gane ko daga cikin su akwai faɗin annabi sallallahu alaihi wa sallam aha wannan mun karanta ta Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa hadra akwai faɗin annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa Allahumma inna fulan ibn fulan fi zimmatika wa habli jiwarika faqihi fitnatul qabri wa adhaban nari wa anta ahlul wafa'i wal haqqi faghfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim an gane ko wani lokaci annabi na faɗin haka Allahumma inna fulan ibn fulan ya Allah lalle wani dan wane wannan idan yana kasan sunan mamutin kina a ce ya halatta idan ka kira ka sallan gawa ka tambaya ya sunansa idan zaka yi wannan addu'a idan an fada ma ya sunan mahaifinsa kina lokacin da zaka yi wannan tambayar wanda bai san abin nan bai zarge ka to ne na tambaye sunansa kuma yanzu kai ku ga abin da kike so ka ce Allahumma inna fulan ibn fulan an gane ko ya Allah lalle wani dan wane fi zimmatika wa habli jiwarika zuwa karshe na biyu ko ka ce Allahumma abduka wa ibnu amatika ihtaja ila rahmatika wa anta ghaniyyun an azabihi in kana muhsinan fazid fi hasanatihi wa in kana musian fatajawaz anhu mutum zai iya wannan idan yana so ko wannan ko wancan ko wannan kali ne akan waɗanda muka karanta da su an fahimta ku na'am kana nan muka fara darasin a wannan daren kana nan amma baka ji na kawo hadisi annabi ya bane wani cikin dare ba kuma har ya ji da fitila eh wanda annabi ya hana wancan wancan suka ce dan ba a samu mutane ne da yawa ba inda suke jami'an hadisan kenan saboda dare akwai tsammani rashin samun taro da za su yi masa sallah ko yi masa addu'a da haka sai aka ce a bari sai da safe amma mutukar an samu da dishi kenan har na buga mana misali ne sai kamar yanzu ba mu labarin mutuwar dan uwa dukan mu nan muka samu tashi mutaki kaga ba wani dalilin abin da amma idan an kai sha biyu sha karfe ɗaya da dare kaga ba za a je a buga mata da gida ce na buga wannan misalin dama wannan haskawan ado ai bid'a ne dan al'adar nasara ne a kunna fitilu a cikin makabarta dan ado wannan bid'a ne ba mai da ku da
salamu
alaikum salam
aga wannan wadan addu'a da manzon Allah ya wa abdul khairan a hanan tsaren ahli ana yi wa mutum
sai da lehun
kuma da magana da wasu sai wai idan mutum ba a
saboda ita ba ta da ahli to lokacin da suka shiga aljanna tare matsayinsa a duniya da lokacin da ke cikin aljanna wani gori eh amma da na ji kasancewarsa shi a duniya da lokacin da ke cikin aljanna wani gori ta roƙi abinda ya gwanda ta roƙa ke da ta roƙi abinda ta samu ke da ta samu abin da roƙa ke da ka fahimta na wa alaikum salam ba ta iya kasancewa gare ta ita dama to me ya roƙa ba ahali ba yanzu misali idan mace aka ce ai ana wannan maganar ne saboda kasancewar idan mijinta ya shiga aljanna don wannan ana maganar idan ya shiga gaggan bai samu shiga ba wannan wani abu ne daban da to kaddara ya shiga amma ba shi kaɗai ne mijinta ba wata ta yi aure har sau uku ko sau huɗu ko sau biyar ka ji wani ma ce wata ta yi sau goma to kaga kuma mukaddara dukkansu dama musulmai ne ko mukaddara dukkansu sun shiga aljanna kaga dai ita ɗaya ce to mafi alherin cikin su ba shi ke mutuwa ba ba ta roƙa mata ba to ta iya yi wa sun shiga aljanna sai duka wannan nanan wannan nanan wannan nanan to ko dake akwai dalilai da suke cewa wanda yake mijinta shine ne wanda ta mutu karkashin igiyar aurensa akwai kuma waɗansu ruwayoyin da suke nuna za a nemi waye fa hali na gari cikinsu to shine mijinta amma dai dalilan da ke nuna cewa mijin karshe shi za ta zauna da shi cikin aljanna wannan suna da ƙarfi ƙwarai da gaske ya sa Ummu Darda da mijinta ya mutu ba ta yi aure ba aka ce me yasa ta ce ina son ba na son a canza mu wani namijin gidan aljanna shi nake so mu zauna kai waɗannan addu'o'i da suke cikin lissafin duk wanda ya so a sallar gawa sallarsa ta yi ai tun da zan faɗi wannan muka ce in ma za ka iya ƙulla larabcinka babban abin da ake so da ka roƙa masa gafara ka nemi tsari daga wuta gare shi ko to duk abin da ka faɗa ya yi da hausa ne da menene ya yi amma dai khairul huda huda tun da zuwan faɗo wannan sai dan gingine kake
ko matsayin abin da ka faɗa eh ko matsayin tun da sun karatar da ita misali suna kawo ta ba wata bin malikiya ita da mani cewa ko an daga tunan zuwa ga manzo Allah sallallahu
alaihi wasallam a zaka zo dan salafin da sun dace da cikin nan amma jerin gaba ɗayan sa ba za ka samu hadisi akan sa ba amma kalmomin waɗansu jumlolin duk sun shiga cikin waɗansu hadisi sai
amma na cikin izya mana ya kawo wanda za su da
shikenan
kuma kafin farko ma sun yi bayanin cewa su taka idan lamu da tsohon hamdu suka ce wannan ta iya wadda ta duk abu da za a yi su tsoron wani abu ne da ku a abin da ba
wannan shi ne sai وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن كربو حديثي دقى أبو هريرة الله سكارة دا قريتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء إذن كيوا ممتي صلى كي بنتش دا الدعاء ما لا إنزاكو ما سلى كتبتر كن كي بنتش دا الدعاء كركو يسلى حكاري إذن توبت كن شاء الدعاء قريتي ما رواه أبو داود Imam Abu Dawud da rawaitar shi wa sahahahu ibn Hibban al-Busti ya inganta shi haka ibn Majah ma ya rawaito shi حديثي ليه حسن. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثي لقى ابو هريرة يتي لقى منزل صلى الله عليه وسلم ياتي اسرعوا بالجنازة لقاوة لقاوة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إلي. إن وانن قاوة تازنتو تمتن نيمي أيكي نقلي توقو يقاوة كيتا الخير تكينن قاوة تيزنتو الخير نقليتا. وإن تكو سوى ذلك إنكو با متمتن نيمي تقليبا فشر تضعونه الركابكم توقو منكو توقو توقو شر نقليتا ليو هيتك قاوة ليس نقليتكي ليو كو متن نقلي كو متن با نقليبا إن نقلي نبي كواة كنوث زنكليبا dalla gwada tana tun tana jiran sai cikin kabarin sa da bushara in ko mutum ba na gari bane kuma kamar da kuma ku ta ajiyar sharri ba gida a shi mallan kafin hikimar mai asiri ko bil jinazati da haka ake gaggawa a ta ba a cewa a tsaya ba ta lokaci sai fa duk abin da laruwa shi ne sai a jira to wannan wani abu ne da ba amma jira sama da na kima ana jira sai wata sun zo daga Kano wani daga Abuja wani daga Lagos duk musulman garin ne da aka kawo su sai sama da yake ce da kowa ya zo shi ke nan gaji ya ce fasharrun ta da'una huwa an riƙa biku a gaba da ake ɗauka gaga ya mummuni kuma har bayan mutuwar sa ayyana da ƙima da daraja ya kamata a kimanta shi bai kamata a dauki gawa kiri kamar ka turo wata amalanke ba haka ya kamata akan kafara na'am wannan bai da dalili ko nazizin ko ba wannan bai da dalili ko nazizin ko in ka samu hadisi akai to da izi ne. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله زرع دامت يثبت قريش ياتي من شهيد الجنازة حتى يصلى عليها فله كيرا دكا من دي هل رتقاوا هل اكي متصلى دتي توينا دي كيرا تي بداتا ومن شهدها حتى تدفن فله كيرا تاني وان دي هل رتقاوا هل اكي بني تتار دتي توينا دي كيرا تي بيو كيلا وما الكيرا تاني sai aka ce menene kirati biyu kala sai annabi ce mithlul jabalayn al-azimayn ai kamar manyan duwatsu ne guda biyu na lada za a baki muttafaqan alayhi imam al-bukhari da muslim suka ruwaito wa li muslimin arwayan muslim kadai hatta tu da atil lahdi wanda ya halarce ta har aka binne a makon hatta tu dufana hatta tu da atil lahdi har aka sanya ta cikin kabarin ta duk dai ma'anar da yake ai wa li bukhari aidan wannan da yake nuna mana falalan hadarin sallar jana'iza da kuma halakar binnewa din abubuwa ne masu lada da bai kamata musulmi ya sakaci da su ba walil bukhari aidan ya hakuri mujana min hadisi abi hurairah radiyallahu an man tabi'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban wa kana ma'aha hatta yusalla 'alayha wa yufragha min dafniha fa innahu yarji'u bi qiratayn kullu qiratin mithlu jabal uhud a riwayar bukhari daga abu hurairah yace manzo sallallahu alaihi wasallam yace dukkan wanda ya bi gawar mutum musulmi yana mai imani da Allah yana mai neman lada da yaje bin gawar nan wa kana ma'aha hatta yusalla 'alayha yana tare da gawar har akai mata sallah wa yufraga min dafniha har aka kammala binne ta fa innahu yarji'u bi qiratayn to wannan zai dawo gidansa da qirati biyu kullu qiratin mithlu jabal uhud kowane qirati daya kamar girman dutsen uhud kenan me kace wannan na cewa idan limami ya yi adadin waɗansu kabbarori kai ka zo ka samu wani adadi sai aka yi sallama za ka cika ko ba za ka cika ba waɗansu malaman suka ce za ka cika kabbarorin da suka wuce ka waɗansu suka ce in yi sallama ka yi sallama shi kenan addu'a ce dama ba sallah ba ce sai ka lamara kawai
wannan magana kuma tana da ƙarfi. Wa alaikum salam. Akwai abin da yake makamanci haka ko da ba wanda ka faɗa cikin tambaya ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna dukkan wanda ya tarbiyyanci ya mata uku, Ubangiji ta'ala zai sa su zama sanadiyar fansar shi daga wuta. Wata su ce ko mai biyu, annabi ce ko mai bi ma. Wato su ya mata suna da falala ga wanda ya tarbiyyanci su tarbiyya ta musulunci. Sawa'un an yi musu aure yana da rai ko ba ya musu yana da rai ba, matuƙar ya ba da gudunmuwar tarbiyyar su. An gane ko? Ba wai haihuwa kaɗai ba, tarbiyya. Wanda wannan shi ne babban abin da ya kamata mutane su kula. Galibi mun haɗa sai hadisin takasaru, tazawwaju takasaru, ku yi aure ku yi yawa. Amma ba ma kiyaye abin da ya shafi tarbiyya don kula da tarbiyyar yara da. Wa alaikum salam. Bangare ba ne ba dole tambayar ba.
Ana in mutum zai tsaye
ne.
Ana wurin shan kafada. Amman ba a yi bane ba.
Kowai ya ce a wannan hadisin ya nuna mana in ma salihi in ba salihi ba dai a kafa dai da ya ce in salihi ne kuna gaggawa kai shi gabar sa in ma ba salihi ba dai sharrin ta zaune ko arrika bi ko kuna gaggawa da danku dai ku sauke sharri daga kafa dan aha alaikum salam
wannan da ya haka da ku da ko kuma ka samu da ke tuna ya rawu kamar bura da banda ba har ya kama wannan ne ko da ai ko ba
ba dai an je da su wurin magana ta kare matuƙar an je da su makabarta suna da wannan ladan sai dai abinda za a koya mutane shi ne idan an je da mutane makabarta su ake su tsaya su ga yadda za a binne wancan gawar hankalin sai taru a nan gurin don a nan ne wa'azin yake ka ga mutumin da zai ko shekaran zai kila kuna tare da shi amma ga shi za a zo a sa shi cikin ƙasa a binne kuma a tafi a bar shi ka yi tunanin wannan ita ce makoma ta a gobe ko jibi ko nan da minti goma su zuwa ko wannan ya fi ɗaukan wazi din. Wa alaikum salam.
Wannan idan gawa a cikin mutum sallar da farko idan ka zo da yawa ka ku yi sake yin sallar wannan ba ku na.
Ja'izi ne ya halatta a maimaita waɗansu sun zo sun yi sallah kuma ga gawar tana nan gurin ko kuma kun zo da yawa ya halatta ku maimaita addu'a ce. Amma su da suke sun ɗauke wajibcin ƙarin da za ku yi wannan ja'izi ne kun fahimta da kyau kana ɗauka wancan ba ta yi ba sai dai duk wanda zai zama neman cikin ku ya zanto ba da shi aka yi wancan sallar ba shi ne abin da yake sun ba a ce su wane ta ba ku yi haƙuri da tunda kuna da yau wa an ummi asiyyata radiyallahu anha qalat nuhina a mun kirkir wani ko wa an salimin an abihi an karbo hadisi daga salim shine salim dan gidan abdullah ibn umar ke shi kuma ya karbo daga mahaifinsa abdullah dan umar radiyallahu anhuma annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam wa abu bakr wa umara abdullah dan umar ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga abubakar ya ga umar wa hum yamshuna amama al-jinazati suna bin bayan gawa suna tafiya a bayan gawa rawahul khamsa an gane ku amma kai a gabanta a gaban ita gawa rawahul khamsa wa sahahu ibn hibban wato ibn hibban ya inganta shi wa allahu an-nasai wa dha'ifatun bil irsali wadansu malamai kamar imam an-nasai da wadansu malamai suka ce hadisi ne mursal mursal kuma da'ifi ne amma bincike ya nuna hadisi ne sahihi da awarsu da suke ba sallama musu ba abinda wannan ke nunawa kai mai tafiya makabarta a ƙasa in kana bin gawa kana da yanci na tafita daga baya ko kana gaba ana biye da kai da gawar ko kana dama ko kana hagu amma idan mutum na kan agar hawa to dole sai dai ya bi gawar nan a baya shine sunna mai tafiya a ƙasa yana da yanci yayi gaba
gawar ta bi shi baya, yana dama, yana hagu, yana baya duk wanda ya yi. Amma duk wanda yake kan abin hawa, to cilin da tsawa gawa ta wuce ya bi ta baya. Wannan shi ne sunna. An gane ku? Wa'alaikum salam. Duk wanda ya mutu ka'ida ana binne shi a makabarta ne, an gane ko? Wannan shi ne abin da ya dace da sunna. Ba wani sahabi da ya mutu da aka binne shi gidansa lokacin annabi, kowa ana kai shi baki il gharba, wani duk ya mutu Madina to yana baki, amma ba a aje, ba a binne mutum a gida. Ko da annabi da aka binne shi a gida, wannan akwai hadisi khas da ya shafi annabawa, wanda Abu Bakar ya kawo ya ce ba wani annabi da Allah ya karɓi ransa face ka'ida sai an binne shi a inda ya mutu, ba a gusawa da shi ko ina. Wannan annabawa kenan hukuncin da yake bance su, amma kowane mutum za a kai shi makabarta ne ko da ya bar wasiya, tana cikin wasiyar da ba a zartar su, wadansu wasa saba musulma. Matsayin firdawa ba ta asali, ba ta da wani asali, wannan firdawa da wasu وعن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا أن اتباع الجنائز ولم يؤذم علينا. أم عطية تكتوى موماتا أنهنا مبنقاوة ولم يؤذم علينا. سيدة بقى تشيل الزامنة بقى مطن زامنة بقى النبي ياي هني هني نكرهن تيكينا أما إنسك جمع كبرتاتن بقى تيسن يلجي بقى. وعن حديثي متفق عليه. Hadisi na ƙarshe da za mu tsaya a kansa, wa Abi Ishaq, an karɓo hadisi daga Abu Ishaq, shi ne Amr bin Abdullah al-Hamdani, an Abi Sa'id al-Kai, an karɓo hadisi daga Abu Sa'id na anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi ya ce, idza ra'aytumul janazata faqumu, idan kun ga za a wuce da gawa to ku tashi tsaye, faman tabi'aha fala yajlis hatta tuba, wanda duk ya bi gawa to kare ku kure zauna a makabarta har sai an sanya ka. Sai an sanya ta me? Wadanda suka ce sai a tuba har sai an sauke ta. Daga kan wadanda suka dauke ta, to lokacin ya halatta kai me? Ka zauna. Wadanda suka ce har sai an sanya cikin kabarin ta. To amma gaskiya al'amari shi ne hatta tuba har sai an sauke ta. Lokacin da aka shigo makabarta da gawa, dama suna gawa mutane suna bi. To mutum idan aka zo ana ina za a sauke, ina za a sauke, ta danka na can ka tsuguna sai ka tsaya tsaye, idan an sauke ta kai kuma baka cikin masu hadar kabari ko mi ko can kawo can, sai ka koma gindi guda ta tsuguna. Idan an gama tsuguna ta za a yi mata addu'a to baya tsuguna, kuma kowa sai ta kici. Kun gane ko? Kowa sai ta kici. Kuma addu'a ba a yi ta cikin jami, kowa ya tashi sai ya tafi sa, duk wanda ya gama ya tafi sa. Ba sai liman ya tsaya yana ba da umarni ku karanta ba za ku karanta ka ba. Duk wannan yana cikin ladabban da ya kamata mu kula da su wanda suka tafi a kamul jana'iz. Wannan hadisi muttafaqun alayhi, Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka ruwaito shi. Wa Abi Ishaq, an karbo hadisi daga Abu Ishaq, shine Amr bin Abdullah, ɗaya daga cikin manyan tabi'ai, yace anna Abdullah ibn Yazid adkhala al-mayyita min qibali ridlay al-qabr. Abdullah ibn Yazid ya shigar da wani mamaci, mamacin sun kace shi ne Al-Harith, ya shigar da shi cikin kabari min kibali ridlay al-qabr, daga inda kafafun kabarin suke. Kina suka ce ba ai kabari ba ya da kafafu, ma'ana ya fara sa shi inda aka sami da domin kafafu, ma'ana in za a sa mutum cikin kabari ina kamata ya fara zuwa ciki kafafunsa, kafafunsa sannan sauran jikinsa. Wannan ka gane maganar dama da abin da yake lahabi, wanda yake za a yi haka a miƙa kafafunsa sannan a ce cikin kuma ya haka a miƙa shi, tun da ma lahadu mun kwatanta shi tun jiya. Kun fahimta da kyau? Wa qala, yace haza min sunna, wannan abin da ne muku yana cikin sunna. Abu Dawud ya rawaito haka, bai Aqiya rawaito wannan hadisi haka, Ibn Abi Shayba hadisi ne sahihi. Kuma wanda zai jibinci nauyin sa mutum cikin kabari, ko da ke bai ce gobe. In sha Allah zai gobe. In sha Allah ta'ala. Wa sallallahu wa sallim wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa assalamu alaikum wa rahmatullah. Ku bari a kira sallah sai mu ansa tambayoyi cikin. Ina son da Allah duk tambayoyin da zamu rinka yi su shafi darasin da muke.
dan sai su taimaka wajen fito da abubuwan da kila muka manta mun faɗi cikin darasi ba, ko aka faɗi su za su fi daɗi sama da tambayoyi idan suka zanto wajen darasin sai su ɗauke mu daga manufar darasin. An fahimta ko? Na'am, bismillah. Mu bayar da sunna ta ce, sai mu huta. Na'am.
A game da maganar wasiya.
Eh.
Gaskiya akwai matsaloli masu yawa a kan maganar wasiya.
To.
Saboda haka yake bukatar malamin da ya mana bayani tantance a kan maganar wasiya. Mun san dai akwai nasiri na dawa fiye da limari. Ko ba wasiya da cika inda ya fi. Da kuma ga aya ba wani kafin mutum da na fara mutum da ba su da abin da ya fi. To yanzu sai mutane suna dogara ta ainihin ya yi wuyi musamman wani da suka yi roƙo suna da kiyaye waɗanda suka sa lauya zai ɗauki wani gidan su ba da ɗan fito ba da wata matansa duk abin da aka faɗa ɗin ne cewa sun mutum ya wasu yin banza daga baya a rushe shi ba da ɗaya sai ya zama da zai ake an yayi wasu ya ya cikin da lauya ya cikin da wani ne sun yi ba za a canza wannan ba kan mutum wani ya rasu a tsarin da ya yi
a gaskiya ita wasiya a ba ce mai matukar muhimmanci har ma dan su malamai suna ganin wajibi ne an gane ko manzala sai sai ce ba mutumin da zai imani da Allah da ranar tashin kiyama ya bari kwana uku su shude face sai wasiyya ta tana rubuce a karkashin filansa yana kwana da ita to ita wasiyya din nan da aka wajabta ta sai kuma aka zo aka kawo mata abubuwan da sharuɗa da ya kamata mutum ya kula farko dai kar mutum ya kuskure ya wasiyya ga dukkan wanda zai shiga da dukkan wanda yake na cikin magadanka kamar ɗanka matarka wadda kuke tare da ita ko wadda tana cikin idarka ba ta riga ta fita ba duk waɗannan masu gado ne to duk mutum kamar mahaifinka mahaifiyarka ba ka iya ware wani abu na gida ka ce ko da bayan na mutu ya zama na zana wani ko na ƴata ko na wani ko na matata sai dai ka ba shi tun kana da rai to kuma nan gurin wani abu zai zo na biyu shine ya halatta idan kana da ƴaƴa biyu ka ba ɗaya kyauta ka kyale ɗaya nan gurin kuma nan musulunci bai yadda ba an gane ku dole sai ka daidaita tsakanin su idan ka bai wannan gida ka bai wancan gida in ka bai wannan gida ka bai wancan gida dan haka dai wasiya ba a yin ta sai ga wanda ba ya da rabo cikin gado saboda nassan hadisin annabi la wasiyata li waris an gane ku sannan na biyu ba a yin wasiya sai abin da yake ɗaya bisa ukun dukiya ko abin da yake bai ma kai ɗaya bisa ukun dukiya ba dan da yawa daga cikin malamai suna ganin sai dai ka bayar ɗaya bisa hudu tunda lokacin da za ka gina biyu ka zai ce zan bayar da rabin dukiya ta annabi ce rabi a'a yace to zan bayar da sulusi sai annabi ce sulusi kai sulusi fa yana da yawa shine Abdullahi da Abbas ke cewa to tunda annabi ya ce yana da yawa ya kamata a rage kare kai sulusi kar ka yi wasiya ɗaya bisa hudu kenan ala kulli hal in mutum yayi sulusi bai laifi ba amma dole da kai da duk mutumin da ya yi wannan wasiyar kai da ya ba wasiki din dama ba za ka zama shaida a kai ba dole za ka yi masa gyara idan aka yi rashin sa'a a rubuce bari ba tare da ya faɗa kuwa bayan mutu a gani a rubuce to sai a ɗauki wasiyar nan a ɗora ta kan sikelin Qur'ani da hadisi duk abin da ya tsira Qur'ani da hadisi a yi abin da yake rashin rimiya a watsar masa da kayansa kamar yadda mai tambaya ke faɗa ko waɗanda suka tasirantu da rayuwar boko sai su ɗauki wannan har su tabbatar lauya ya yi rubuce-rubuce a yi mai a tabbatar a yi rantsuwa a kodo a yi duk waɗannan al'amura ne da suka saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka yadda kai wasiya irin wannan ka san kai zalunci kuma alkhairin ka shine a farke wannan wasiyar kar ka aiki da ita dai da ka aiki da ita ka taimaka wajen zalunci a lahira kana da wani kaso na zalunci din daidai lokacin da kake bukatuwa ka samu adalci ko da farkocin kwayar gashin ido ne kuwa to dukkan waɗannan al'amura ne da ya kamata mu kiyaye idan ka wasiya ga wanda ba musulmi ba ka ba shi taimako bane ya halatta ba kyauta ka bayar da sadaka ce ba ka ba na'am zai iya mun amma ka'ida gaskiya ka'idar sallar jana'iza wanda aka fi so yayi ta, wanda yake da haƙƙin yin ta, shine shugaban gari. An gane ko? Lokacin da Hassan bin Ali ya rasu, wanda yake gwamna a Madina Sa'id bin al-As, ko ba sa ga maciji tsakaninsa da Husaini dan uwan Hassan din, kuma yana da sunna da ya haddace daga manzon Allah cewa dukkan wanda ya mutu waliyul amri, shugaban gari ne zai masa sallah. Da aka fito da gawarsa, sai ya zo wurin Sa'id ibn al-As, ya zungure shi da hannu, ya ce zo kuma je wuce ka je kai masa sallah. Kai ka san ba dan sunnar manzon Allah sai kake gabatar da kai, wallahi ba zan gabatar da kai ba. Wannan kenan, idan shugaban gari babu shi, ko ya ce wani yayi, to sa'ilin nan sai a koma babin limanci, wanda zai sallah shi ne a qara'uhum li kitabillah, a ɗauki wancan umumi na wancan hadisi. Amma matakan shugaban gari ko wakilinsa wani ya yarda shi kenan, shi ne ya fi kowa cancantar ya sallah. Dai mutum ya ce ga dole wannan da zai mun sallah bayan na mutu, wannan wani abu ne wanda yake baya cikin abin da ake yin wasiyarsa. Ni a fahimta ta, ka fahimta ko? Saboda sallah din nan addu'a ce, kaddara wanda baka so ya maka ya zo ya maka, baya hana wanda kake so, ko bayan an yi maka sallah ya zo sallace ka. Duk suna ta nuna mana wannan. Waɗansu ma sun zo an yi mutuwa cikin dare, sun ɗauki wanda ta mutu sun je sun kaita sun binne ta, washe gari suka faɗa annabi, annabi ce dan me ku fa, ai hadisin je manka ta, ya tashi je kabari din ya je mata sallah, saboda sallar sa gaba daya aka saka masa kaburburan su gaba. Ina fatan ka fahimta. Wato abin da kamata mutane su fahimta shi, hukuncin sallah din karan kansa fardun al kifaya ne, dole a samu wadansu musulmi su yi, dole ne in suka ki su duka sun yi sako. Ina fata an fahimta da kyau. Idan kai wasiya cewa wanda zai maka sallah, kai aka rubuta lokacin ya yi tafiya baya gari, ya za a yi? Kar ma mu ce ya mutu, kar ku kashe shi da wuri. Ya yi tafiya, ya tafi kusan wargar kasuwancin sa, ko ya tafi Abuja, ko ya tafi Lagos, ko wani gari, baya na zai kwana biyu uku uku bai dawo, shi kenan sai a je aje mutum a mortuary. Kaga ba zai yi, saboda haka kaga dole a yi masa sallah kenan. Amma wanda ya wasiya ta kudi cewa a ba wani, kaga dole wannan nan za a ba. To waɗannan abubuwan su ya kamata mu kalla. Allahu a'lam. Wa alaikum salam.
Ana kana magana kan cewa shugaban da yake ya dace
ya sallah.
Yanzu kuma ga irin
nan ne. A idan aka kawo gwamna, a waye shugaban gari tsakanin sarki da gwamna? Kaga rufin asirinmu? Rufin asirinmu shi ne mai yadda sarki ne, tun da mun san a gari kamar Kano ko Zaria ko Daura ko Kaduna, babu yadda za a yi a samu sarki arne, a ji a ɗauko wani abu nan ko Bauchi, ba a za a samu sarki arne. To amma gwamna fa wannan shi ya fi sarki. Kuma kaga a nan gurin da yake so in ja hankalinmu, mu da sarakunanmu, riƙe musuluncin nan shi ne ƙimar sarakunanmu. Kaga ka cire musuluncin nan shi ne yasa aka zo aka wulakanta shi. Da sun yi riƙo da musulunci sau da kafa, sun kwatanta adalci, sun cuɗanyi da talakawansu, sun wanzar da gaskiya cikin maganganunsu da ayyukansu, sun tsaya sosai, sun kare shari'ar musulunci, da ba su wulakanta ba. Amma kaga ta kansu aka bi, aka ba su girma na ƙarya, daga ba su gane a shirin zuwa zuwa kai musu. Wani sarki duk inda yake kawai naki, ba zai iya baka fili da ya kai 50/50 ba, ba mallaka sa bane ba, ba zai iya baka takardar haihuwa ba daga emirate council, ba zai iya baka kaza ba, zai iya baka kaza ba, yadda kai kake neman fili shi ma ka zai neman fili, yadda za ka nemi izinin gini shi ma ka zai nemi izinin gini, yadda za ka yi kaza don girman Allah ko lakarci da ya wuce wannan. Aka kwace dukkan kotuna da ke karkashinsu daga hannunsu, aka kwace 'yan sanda ko 'yan doka daga hannunsu, aka kwace komai daga hannunsu. To kaga kawai sai ya kasance an bar sarakunan mu a haka. To a gaskiya da mutum ya yarda a gari a ce gwamnatin shugaba, gari sarki ya zama shugaba, ko ba komai dai tuta shehu Usman ce tun asali. Wani abin mamaki, muna hira da wani dattijo a Kano, na ce an ce shehu Usman ya raba tuta a kasashen arewa, gari kaza da gari kaza da gari kaza. Ina aka kawo da wannan, me ake nufi da wannan tutar, ta wani irin yadi ce, fari ne ko baki ne ko menene a rubuta a jikin tutar? Sai ya yi dariya ya ce irin wannan tambayar na taba yi a wata fada daga cikin fadar sarakunanmu na arewa, cewa wai shi da aka ce shehu ya raba tuta, shin ɗin ma ko aka kawo mu daga Sokoto aka zo aka rataya ko kuma me aka yi? Suka ce ko alama tuta ce tare da littafin Ihya Sunna wal Ihmadul Bid'a, shi aka raba dukkan sarakunan arewa. Ba na da yin za a kowata fada ɗaya da za ta yadda a farfajiyar fadan a karanta Ihya Sunna wal Ihmadul Bid'a. Zai wahala. Sai daga to ita ce kuma tutar da shehu ya aika a dukkan sarakuna ɗin. Ya gari kaza sun karɓo tutar, in ka sun karɓo Ihya Sunna wal Ihmadul Bid'a, ma'ana za su kafa sunna su rike ne bid'a. To kaga wannan tutar ta shehu da suka yi sakaci da ita ai sun hazar da ne wannan gaskancin. Amma ko yanzu za a samu sarakunan da za su kwatanta gaskiya cikin al'amuran su, sai kaga Allah ya ba su martaba. Saboda haka mu dai a musulunci lokacin da muke maganar wanda zai zama shugaba wajen yi wa musulmi sallah kamar da sunnar annabi ta nuna, to mu ba ko wani shakka ba za mu yi ba shi ne sarkin gari, tunda shi ne yake musulmi. Amma ba wa maganar wani gwamna, mai riga mun san wannan abu ne a ɓangare ne na wani mulki da aka aure mana daga waje, ba shi ne mulkin da muke da shi a gida ba. Ba gari ke ba? Me kaje? A an yi magana wannan yanzu kai shigo ne? An yi maganar wannan a darasin yau da na jiya, har shekaran jiya ina da malam idan ka samu katar a wurinsa za ka fi bayani shi sai billah billah na katon ai kawai dangantakar magana ce ta kawo, tunda ba shi ne mai zuwa in magana ba. Dangantakar magana ce ta kawo sai aka danje ba kalmar taushe haka. Na ba shi ne mai zuwa in gaskiya ne. Tarbiyya ne ba abu ce mai matuƙar muhimmanci. Kuma ita ake bukata game da abin nan, dukkan wanda Allah bai wa ya tsaya ya tarbiyyace su amana ce Allah ba shi, sai kuma ya tarbiyyace gobe kiyama ya tsare wannan amanar. To, ita kuma tarbiyya matakanta suna da yawa, sannan kuma takan canju, salanta yakan canju dangane da zangon da yaro yake ciki na shekaru. Idan yana da shekara kaza ga yadda salon yake, idan yana shekara kaza ga yadda yake canjawa ga yadda yake canjawa, har ya zuwa lokacin da zai kai sinnul murahara, har ya zuwa lokacin da zai zama balighi, wanda wannan darasi ne wanda yake zai zama kansa. Kuma dole tarbiyya tana bukatar karantar ita kanta halayyar ɗan adam da wanda zai zama murabbi, karantar halayyar ɗan adam. Ɗan adam an halicce shi bisa ga waɗansu ababai kishiyoyin juna guda biyu biyu, haka ɗan adam yake. Akwai shi da jin tsoro, akwai shi kuma da sa rai. Kaga tsoro kishiya ne mai na sa rai, sannan ɗan adam yana so, sannan kuma yana ƙi. Kaga da ƙi da so kishiyoyin juna ne, sannan ɗan adam yana motsi kuma wani lokacin baya motsi. Kaga da motsi da rashinsa kuma duk kishiyoyin juna ne. To waɗannan ababai tsoro da wato yanayin rashinsu da sa rai, sannan kuma wato so da ƙi, sannan kuma farin ciki da baƙin ciki, ababai ne waɗanda suke dole ba tare da dan adam da su. To sai dai nau'ikan abin da yake jin tsoro sukan canja da canjawar shekarun da yake ciki, kamar yadda nau'ikan abin da yake sa ran samu sukan canja daga canjawar shekarun da yake ciki.
Sannan kuma akwai abin da shari'a ta yadda a iya jin tsoronsa, akwai kuma abin da shari'a ta yadda a iya sa rai a kansa, akwai abin da shari'a ba ta yadda ba a ji tsoronsa, akwai abin da shari'a ba ta yadda ba a sa rai game da shi, akwai abin da shari'a ta yadda a so shi, akwai wanda ta yadda a ƙi shi, akwai wanda ba ta yadda ba a so shi, akwai wanda ba ta yadda ba a ƙi shi. To shi kuma ɗan adam a ɗan yadda an sanya an tabbata kan dole ya so dole ya ƙi, dole kuma ya yi farin ciki kuma dole ya yi farin ciki, kuma zai ji tsoro kuma zai kuma sa rai. To wadanne irin ababe ne da shari'a ta tanada dangane da kallon ɗan adam ɗin nan tun daga zangon da suke kira su malaman tarbiyya marhalatu tufula as-sughra da marhalatu tufula al-wusta da kuma al-kubra. Yaro yana da zango guda uku, yaranta ta ƙasa, ta tsakatsakiya da kuma ta sama, daga nan sai sun numara haka irin wanda yake dauka galaga din nan lokacin dan da yake da garari ne yawan da sarrafa shi yake da wahala, daga nan gudun sai al-bulugh lokacin da yake farko nuna ya fara zama dan adam, muni shi ya ta fara canjawa, saboda ka ba da niyya ba haka muni yake canjawa tana zama katuwa, ya fara tafiya yana kallon ilmarsa, yana yin shi ma namiji ne shi ma dan adam ne. To dukkan waɗannan akwai tanade-tanade da musulunci ya yi da kuma yadda malaman tarbiyya suka yi istinbatin yadda zaka sarrafa dan adam tare da bambancin waɗannan shekaru, kaga littafin ya zama kanta. Sannan akwai bambanci tsakanin namiji zuwa mace, sannan akwai bambanci dangane da environment da dan adam yake ciki, wanda yake zaune a gari Dubai na Sahara ya ga bambanta wanda yake cikin tsaunuka da duwatsu da ruwaye, wanda yake inda ake tsananin zafi ya ga bambanta inda ake sanyi, saboda zafin din yana da tasiri wajen komai na dan adam. Zai haifar da gaggawar magana, zai haifar da kaza da kaza da kaza, dukkan waɗannan yana akwai wato rubuce-rubuce da malamai suka yi na musulunci a da da kuma yanzu, sannan kuma akwai rubuce-rubuce da turawan yamma suka yi wanda waɗansu ya dace da musulunci, waɗansu kuma nazariya ce ta Yahudawa suka kawo suka sa a layin tarbiyya ake ta karanta a ilimin boko da sunan tarbiyya. Suka zama lokaci mai zaman kanta ba zai iya yiwuwa ba abin nan, amma dai haske ne na fadan abin da yake nuna mana, amma dai a dauki lokacin cewa tarbiyya ya'yan mu ya zama wajibi a kanmu domin ya'yan amana sai Allah ya ci bai da duka iyaye. Alkawarin da aka yi dangane da kafir game da fitar salatin nabiyyi gobe in Allah ya ce mu gani mun yi tafaki da yamma a masallacin gwalla ga bayan sallar isha'i, sai mun yi karatun mu na nan gurin mun tashi sannan sai mu tafi can. La iyaka gobe mu yi kokarin karatun ya zanto mun kammala shi da wuri dan can gurin ya zanto an fara kuma kan lokaci ta yadda dare bai yawa ba a ce an gama. Abin da muke bukata kafir ɗaya kawai, kafir ɗaya kuma 90 kaga awa ɗaya da rabi, insha Allah ba za mu kammala shi. Idan muka fara tara za mu tashi tara da goma da rabi kenan, idan muka fara takwas da rabi kuma za mu tashi nan kenan goma da rabi. Ma'ana dai bayanin da muke so in yi dangane da siffar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai wuce kafir ɗaya ba insha Allah. Yana wani abu ya zo baya na tambayoyi wannan kuma don ya fitar da cikin kasar wani abu ne daban. Ba zai iya wa mu karanta babin gaba ɗaya ba a cikin darasi guda, inda ka ga littafin da muka karanta gaba ɗaya a kan da sifar salatin nabi kafir 25 ne 90 kafir magana a kan sifar sallar annabi, dukan su malami ya samu kofin su malam annabi yana da kofin su sifar salatin nabi tun da karatun kafir 25 kaga yanzu kawai za mu takaice shi ne cikin kananan kalmomi don saboda wanda ba zai iya mallaka wancan adadin ba ya mallaki dan daidai.